mai da shi cikin jarinka, da ka ita zakka ana iya bayar da ita don kwatar rai, kwatar rai ko siyan bawa ko kuma harkar lafiya, kamar yadda Allah yake wa fil riqabi, da kuma wajen yanta bawa. To yanci yana iya amsa ma'anar daga bauta, yana kuma iya ma'anar yantowa daga cuta. Mutum bai da lafiya ka ba shi kudin zakka don ya sai magani a halin da shi ba zai iya siya ba, wannan ba laifi insha Allah. Mai takarda ta biyu ya ce Allah ya kara malin lafiya bayan sallama wa alaikum assalam amin, ya ce menene matsayin aski da ake yi wa yara, kuma malin idan yaro ya yi sati hudu ba a yi masa ba za a iya yi masa, kuma me ake bayarwa sadaka? Sunna ce idan an haifi yaro namiji a yi masa aski, kuma gashin sai a auna da kudi sai a yi sadaka nauyin kudin. A da ana aunawa da zinare ko da azurfa. Sumar yaron in an aske namiji banda mace, mace ba a yi mata aski, sumar yaron in an aske to sai a kai wa masu auna gwal, sai a dora gashin a kan ma'auni na gwal, to sai a dora gwal wanda ya kai nauyin wannan sumar, to sai ka bayar sadaka shi gwal ɗin mai nauyin gashin. Ko kuma su auna maka su ce to nauyin gashin yaron ka gram kaza ne, gwal mai nauyin gram kaza kudinsa kaza ne, to sai ka ɗauki kudin kai kuma sai ka bayar sadaka. Wannan godiya ce ga Allah, kuma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da aka haifi Hassan da Husaini an yi musu haka. Sunna ce ba wai abu ne wanda yake wajibi ba, sannan yana da alaka ne ga wanda yake da wadata, wanda yake da wadata don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar sha'anin yanka ne aqiqa, shi ma ba wajibi ba ne, sunna ce. In ba ka da halin yanka shi kenan Allah ya ɗauke maka, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuma in ba ka samu halin yi lokacin da aka yi haihuwar ba, ko shekara nawa ka samu halin yi ba a makara sai ka yi. In ba a yi wa yaron ka aski yau ba, ko in aka yi askin sai ka aje sumar, ba ka samu damar yin sadakar ba yau ko gobe ko jibi, ko shekara nawa ne in sumar tana na je a auna, ko a je a auna ka ji nauyin gram ɗinka yadda sumar ka riƙa dai lambar sumar nauyin gram kaza ne. To duk ranar da ka samu wadata kake so ka yi, sai ka je a auna maka zinare mai wannan nauyin ka ji nawa ne kudinsa kaza, sai ka ɗauka ka bayar. Shukran lillahi ta'ala. To haka nan ma ragon suna, in lokacin da aka yi maka haihuwa yanzu ba ka da halin yanka rago, shi kenan sai a kyale. Duk lokacin da Allah ya baka hali bayan shekara ɗaya, shekara biyu, shekara goma ma, sai ka yanka wa yaronka rago. Ba a makara, an gane ko? Kawai abinda malamai suka ce a kiyaye dangane da rago bakwai 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 bakwai. Idan mutum ranar bakwai ga yi masa haihuwa bai samu damar siyan rago ba, sai ranar takwas ga wata ya samu kuɗin, to ba zai yanka a ranar takwas ga wata ba, sai ya jira sai wata bakwai ta kewayo, sati na biyu kenan. Idan bai samu ba sai bayan wucewar sati na biyu, to sai jira sai sati na uku. Bakwai bakwai za ka yi ta ƙirgawa har dai a kwana na bakwai, ko bakwai sau miliyan ta maimaitu a na bakwai dai za ka yi yanka. Saboda haka annabi ya ce yanka na suna to ana yi ne ranar bakwai, yau masabi'ihi. Mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya. Wa alaikum assalam, Allah ya ƙare mu baki ɗaya. Ya ce akwai mutanen da suke zuwa da watan azumin Ramadana a yi musu wata allura, wai ita allura tana ba da karkashi da nishaɗi, mutum baya gajiya, sai kaga yana abu kamar baya azumi, yana ta kazar-kazar abinsa, kuma allurar takan ɗauki kwana uku ba ta saki mutum ba. Da haka waɗansu za ka ga tsawon watan Ramadana wannan allura ake musu, idan an yi ta sake su kwana uku sai su sake zuwa a sake yi musu, su ci gaba a sake zuwa. Ina fata an gane. To shin wannan allura ta halatta a yi ta ko ba ta halatta ba? ta halatta amma da sharadi sharadin shine likitoci su tabbatar da ba ta cutar da lafiya shine mataki na farko in dai ba ta da side effect din da zai cuci lafiyarka to ba laifi ai maka ita sannan sharadi na biyu kada a yi maka ita da rana tsaka domin in dai kai allurar da take a madadin abinci da rana tsaka a watan azumin ramadana to ka kare azuminka daidai kake da kaci abinci sai dai ba ta baki ba ta wata hanya kuma daman hanyoyin abinci suna da yawa a jikin mutum ba sai baki ba shi yasa hatta shaƙa ruwa a lokacin azumi a wajen alwala annabi yake ayi a hankali domin hanci mashigar abinci ce in ka ja ruwa da yawa da wayo ya wuce maka ta baki dan ka ji dan shi dan shi a makogwaranka to ka kare azuminka na fata an gane da daga duk allurar da take a madadin abinci ko da ba ta cutar da lafiya in za a yi ta sai zama an yi ta ko dai da daddare ko lokacin sahur amma kar a yi ta da rana tsaka lokacin azumi sahabbai suna da irin dabarunsu da suke yi na sauƙaƙa azumi da wahalarsa da ƙishirwa da sauransu daidai irin na zamaninsu annabi bai hana su ba suna kuskuren baki idan ana tsananin rana da ƙishirwa sai su rinka yawan sa ruwa a baki suna kurkurawa suna zubarwa saboda in ana tsananin zafin rana to yawun baki yana bushewa idan yawun bakin mutum ya bushe kuma wannan yana taimakawa wajen ya sha wahala domin zai ta kokarin nemo yawu to shi kuma lokacin da mutum yake sa ruwa a baki yana kuskurawa to yana dawo masa da me yawunsa ba ma ruwan ba haɗewa ake ba kuskurewa ake iya baki a zubar suna yin haka suna jika tsin ma su dora a kansu nan ma duk dan a samu saukin azumi ne suna yawan yin wanka da ruwan sanyi wannan duk dan a samu saukin azumi ne haka duk irin waɗannan dabarun na da da na yanzu wanda manufarsu shine dan a samu sauki a lokacin azumi kuma ba su ci karo da manufar azumin ba sannan ba za su cutar da lafiya ba to yinsu ba laifi bane ba abu ɗaya ne malamai suka yi ja akan bai halatta ai ba shine allurar dakatar da jinin al'ada dan mace ta yi azumin ta cif-cif ba ta sha ba mata wasu suna yin irin wannan dabara sai su je ai musu allura sai ta ɗauke musu jinin al'ada da haka sai su yi azumin su gaba ɗaya ba za su sha ba al'adar ba za ta zo ba har sai bayan azumi to da yawan malamai sun tafi akan cewa wannan bai halatta ba a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata ciyawa da suke ci mata dan ta hana su al'ada amma ba sa cin ta a azumin ramadana suna cin ta ne a aikin haji suna cin ta ne in za su je aikin haji to da haka sai su malamai suke ganin in a aikin haji ne mace za ta iya zuwa a yi mata allurar da za ta tsayar mata da al'ada har ta je ta aikin hajin ta ko umara ta dawo ba a samu matsala ba amma in azumin ramadana ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san da irin wannan ciyawar da matan sahabbai da sauransu amma ba sa ci wallahu ta'ala a'la wa a'lam amma akwai malamin da suke ganin wannan din ma za a iya yi bisa ga sharadin in dai ba za ta cutar da lafiya ba Allah ma daukin sarki ya sa mu dace amin to ana sanar da ni akwai waɗansu juice da aka samu irin tsini-tsini na turawa ko kuma na zamani wanda aka samu ana sufiyarwa a cikin unguwanni wanda har ƴan hizba sun kakkama waɗansu waɗanda kuma da bincike ya bibiya an gano cewa giya ce a cikin kuma musamman irin wannan lokuta na azumi da idan mutane ya rufe musamman masu wadata za a yi ta karimo irin waɗannan abubuwan ana kawowa gidaje ga hotunan su ta waya amma na san ba zai ba zai yi kowa ya gansu ba to amma dai mutane sai su bibiyi social media kusan da yawa an sassaka su ga sunayen wasu daga ciki akwai wani action beater akwai rocket ginger akwai macosta akwai bull akwai chelsea akwai best cream akwai whiskey akwai siemens akwai squat run akwai royal standard da ire-irensu da ta abubuwan da mutane dai za su rinka shasha ya kamata su kiyaye kuma ya kamata su san su makiyanmu babu irin hanyoyin da ba sa bi don su cutar da mu da ya kamata mutane su kula da irin wannan kuma na farko waɗanda ya kamata su yi wa al'umma wannan hidimar kafin kowa su ne masu sana'ar irin wannan sana'ar cikin musulmai domin za ka samu musulmai ne suke siyarwa amma ba su samu zama me suke siyarwa ba su dai kawai su samu kuɗi a lokacin da kake kawo ire-iren waɗannan kayayyakin ya kamata tun kafin ka siya ka sani irin wanda ya halatta ka siya ne a addininka. Yanzu za a zo ana cewa Allah ya tsine wa mai shan giya ko mai sai da giya ka ce amin ko baka san kai ma ita kake siyarwa ba, saboda ne saboda baka duba ba kawai kai a tsammaninka abin sha kake siyarwa, to amma abin shan nan na halal ko na haram kai dai baka sani ba. Da haka ya kamata waɗanda suke sana'ar sai da kayan juice da kuma abubuwan da ake garin da ake fodas ɗinsu wanda ake jikawa da ruwa a sha a lokacin azumi da ma lokacin da ba na azumi ba, ku san me kuke siye kuma ku san me kuke siyarwa, ku zame wa Allah da ma'aiki wakilai a wannan ɓangaren don ku tsaftace sana'ar ku, kuma don kar ku zamo ana amfani da ku ba ku sani ba saboda rashin kulawar ku wajen cutar da al'umma musulmi. A ce mutum musulmi ya kai azumi kuma ku siyar masa da abin da yake giya ne haramun ya zama da shi zai karya azumi, kun cutar da shi ba tare da ya sani ba. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah ya kiyaye. Akwai ƴan uwa da yawa waɗanda suka ba da gudunmawoyi na a risala, an ce mun kusan mutum 80 an ba da typing ɗin sunayensu, amma kuma shi wanda yake typing ɗin yau baya fitowa, da haka waɗannan sunayen bamu da su yanzu. Kada wani ya ji ba a faɗi nasa ba ya ɗauka ko saƙon bai zo ba, an fitar an kai wajen typing, to amma kuma an samu matsala na shi wanda yake typing ɗin yau Lahadi baya fitowa karatu. Insha Allah a karatu na gaba, ba ina nufin na nan ba, na wasu majalisan da za mu rufe nan gaba, don nan yau za mu rufe insha Allah, sai kuma Allah ya kai mu bayan azumi. To da haka insha Allah a sauran karatuntuka waɗanda ba mu riga mun rufe ba, in mun samu dama sai mu karanta. Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Akwai ɗan uwan da ne magana a kansa wanda aka yi masa aiki na wani kusumbi da yake fito masa a baya, kuma na ce yanzu ma abin ya sake dawowa ana buƙatar 30,000 za a yi masa. Wani ɗan uwa a wannan majalisi ya turo mana da 50,000 a bashi 30,000 20 a sa a cikin asusu na arisala. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya biya buƙata. Karin yi azarba kun faɗa sunansa tindika Allah, Allah ba zai so ba, amma dai a yi masa addu'a da fatan alkhairi, Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan ga waɗansu sun kakkawo kuɗaɗe wanda wasu ba zan iya riƙewa ba, ga wani ta hanyar Malam Adam Isa na CD ya ba da 5,000 ga ta tazo, akwai ta hanyar Malam Mudan wata ta ba da 5,000 shi ma ga ta tazo ta account. To ga kuma wani ya ba da 1,000 an ce ko wata mai naƙuda ce, a yi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya. To Allah ya sauke dukkanin matayen musulmi da ke ɗin lafiya, kuma ya ba da 'ya'ya masu albarka. To kuma ga wasu dai an ta kawo ba zan iya riƙe sunayen wanda suka faɗa ba tunda ba a bani shi a rubuce ba. A gurguje akwai wani bawan Allah sunansa Abba Isa ya sa 500, akwai Asiya Usman ta sa 2,000, akwai Ahmad Salif ya sa 1,000, akwai Sani Sunusi ya sa 2,000, akwai Sunusi Yusuf Musa ya sa 3,000, akwai Muktar Saddam ya sa 3,000, akwai Halima Shehu ta sa 2,000, akwai Yusuf Muhammad ya sa 10,000, akwai Madu Bukar ya sa 500, akwai Abdullahi Muhammad Salisu 1,000, akwai Zubaida Awwal Dudu Garko ta sa 2,000, akwai Aishatu Awwal 1,000, akwai Bala Awwal 5,000, akwai Muhammad Yahya Zumi ya sa 5,000, akwai Zubairu Sulaiman 1,000, akwai Safiya Kuliya Abba ta sa 2,000, akwai Asim Ibrahim ya sa 1,000, akwai Ibrahim Sani Shinkafi ya sa 1,000, akwai Rabi'u mai buhun shinkafi ya sa 1,000, akwai Alhaji Baba Gana Shehu ya sa 10,000, akwai Sulaiman ya sa 1,000, akwai Alhassan Mustapha Musa 1,000, akwai Afnan Investment Nigeria Limited sun sa 100,000, akwai Isa Yusuf 200,000, akwai Abbas Hassan Jalingo 1,000, akwai Hadiza Ibrahim 5,800, akwai Buhari Haya Ibrahim 2,000, akwai Idris Ibrahim 5,000, akwai Muhammad Nura Umar 1,000. Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya ƙara buɗe kofofin arziki ya biya dukkanin bukata ya sa wannan ya zama sadaka jariya kuma ya sa sakamakon a dauka a gidan aljanna. Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi. Waɗanda muka iya faɗa da wanda ba za mu iya faɗa ba. Waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba. Ya Ubangiji muna roƙonka da sunayenka madaukaka da sifofinka kyawawa ka tsare mu daga dukkan sharri waɗanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba. Wanda muka iya faɗa da wanda ma ba mu iya faɗa ba. Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a rayuwarmu. Ka kare mu daga dukkan sharri da fitinar rayuwa. Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin gidajenmu. Ka sanya albarka ga iyalanmu da dukkanin zuriyarmu. Al'umma musulmi duk wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu. Yan kasuwa Allah ka tsara musu buɗi na alkhairi. To sannan ana tuna min akwai waɗansu bayan Allah guda biyu ɗaya wai kishiya za a yi mata ta fita ta bar gida har yanzu ba a san inda take ba. To Allah ya dawo da ita lafiya kuma Allah ya kasance da ita a duk inda take. Allah madaukakin sarki ya rarrashi zuciyarta ya ba ta haƙuri da dukkan sauran iyayen namu mata waɗanda hakan take damunsu ko yake tayar musu da hankali. Ku yi haƙuri ƙaddara ce. Haka Allah ya kaddara lokacin da za a yi mata kishiya ba san ta ne ba a yi ba ba kaunarta ne ba a yi ba bal ba san ne yake jawo haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka buɗe karatun yau an tambaye shi wa ka fito a matanka yace Aisha amma sai da yawa Aisha kishiyoyi guda takwas. Shi kishi shi tsarin aure baya nuna ba a san mace kuma ita mace lokacin da aka yi mata kishiya ta wani bangaren taimakonta aka yi. Taimakonta aka yi amma ya danganta da yadda ta ɗauki kishiya. Ya danganta da yadda ta mu'amalanci kishiya. Kishiya abokiyar zama ce, ƴar uwa ce, mataimakiya ce. Iyayenmu mata ku yi haƙuri ku daure ku cin ribar wannan jarabawa. Maza ba a yi musu kishiya amma akwai nasu jarabawoyin da suke fuskanta. Ke ba ruwanki da matsalar kasuwa, ba ruwanki da matsalar kwace miki rumfa in gwamnati ta yi raraka. Ba ki da matsalar a ce yau za a fitar da ke daga gidan rumfa a ki dawo tebur. Ba ki da matsalar sammakon fita nema. Ba ki da matsalar kaza kaza. Irin dai matsalolin da su kuma maza suke fuskanta kowa da irin jarabawarsa. To mu yi haƙuri mu karɓi ƙaddarar Allah a dukkanin jarabawoyin da ya mana sai mu samu lada. Ta da hankali da gigita da giggiwa. Bisa ga abin da Allah ya kaddara baya hana kaddara ta aikinta. Dan kin fita kin ki zama a gidanki ko kin kona gidan mijinki ko kin rarrotse duka kayanki irin yadda mata suka yi wani lokaci. Wannan baya hana in Allah ya kaddara za a yi kishiyar a yi. Kuma sau da dama su iyayenmu mata babu halitta mai son kai kamar su. Musamman in an zo batun babin kishiya. Idan za ka yi aure mata ta ɗaya. Da babarka da ƙanwarka duk murna da ƙannanka da duk danginka mata murna suke su za su fitar da anko su za su raba goran gayyar biki su za su yi komai. In za ka tsara na biyu haka murna suke ɗa zai yi arziki. Amma lokacin da su za a yi musu kuma ɓacin rai suke yi. Yassu in ita za ta shiga ta huɗu murna suke. Amma in ita ce ta ɗaya za a shigar mata da ta biyu baƙin ciki suke. Wata dattijuwa wani abokina yana karantar da matan aure yace ya taɓa tambayar mata a ciki akwai wata dattijuwa ɗan shekara 70 yace wai ku gaya min me ye kishi ku fassara min me ye ma'anar kishi me ye definition na kishi. Duk yaran nan ƴan bana bakwai mai shekara 30-40 duk suka gama bayaninsu ƙarshe dattijuwar nan sai ta ɗaga hannu tace Allah ga mata bana duk yaran nan ba su san kishi ba. Yace to baba me ye kishi tace kishi haka da shi. Wani ya samu kakkafa mu kawai kishi kawai hasa da ake kishi kaga a cikin kalmomi ta aikattu kuma abinda zai burge ka iyayenmu na da ba kishi ne ba su da shi ba amma hankalinsu ne ya fi kishinsu amma su kuma iyayenmu na yanzu kishinsu ya danna hankalinsu. Mace a da wa ma zai wani wai tana kukan kishi ya nan babu ma wannan a cikin kamusu. Mace a yanzu idan kishi ya motsa mata sai ta ƙi wanka, ta ƙi girka abinci, ta ƙi share gida. Amma iyayenmu a da in kishi ya motsa ne ma ake aiki, da kishin ya motsa mata sai ta ɗauko dakan gero, tana daka geron tana ɗan waƙoƙinta tana yadda magana, shikenan ta ga kishinta ya amfane ta. Ta yi kishi ta yi surfe, ta yi kishi ta yi niƙa da dutsen niƙa, tana niƙa tana ɗan yada magana, a nan kishin yake. Ba za ka taɓa ganin ranar da tsofaffin da suka yi faɗan kishi ba aka raba su, babu wannan. Kai saboda wani abu ma wanda yake nuna maka hankalinsu yana aiki, za ka ga kishiya ce za ta ɗauki ɗanta ta bawa kishiya. Amma a yanzu uba sai a ta faɗa wai ‘ya’yanka ba za su je can gidan ba, ya ɗanta ba za su, wannan irin zakarci ne, duk da wannan laifin mazan ne ba laifin matan ba ne. In ka ga ana haka to tsokan namiji aka samu. Da yawan matan da yau suke dagewa ba za a haɗa su gida da kishiyoyinsu ko abokan zama ba, wasunsu iyayensu ga ɗaki ga ɗaki suka rayu. Na san attajirin da a garin Kano, attajiri ne yana da gida, yana da gidaje, amma wallahi matansa a ɗaki ɗaya suke, a ɗaki ɗaya suke. Bahaushe asali bai san raba gida ba, kuma har yanzu da tawo mu ba su yarda da wannan ba. Maza suna biye wa mata wajen raba gida, suna raba kan ‘ya’yansu, suna raba kan zuri'arsu. Ba daidai ba ne ba a ce wai ɗanka ba zai je wancan gidan ba, kuma gidan ubansa ne, wancan ba zai ce wancan gidan ba, haɗe su a ɗaki ɗaya, ka gani za su tashi lafiya. Duk faɗin da za su yi da komai sun san ‘yan uwan juna ne, su dangin juna ne, gida ɗaya suka fito. Kai gidanku da kuke ko biyu ko uku, matan gidanku raba ku akai. Yanzu ‘yan uwantakar ka kana tsammanin ‘yan uwantakar da kake da wanda kuka haɗa uba ‘ya’yanka za su yi? Ba za su yi ba. Me yasa ba za su yi ba? Saboda kai ne baka kama hanyar da iyayenka suka kama ba. Ana ɗaukar kamar wata wadata ce da sauransu. Iyayenmu mata ku yi haƙuri, mu gaya muku gaskiya, mace tana da wani tunani, idan ta ce raba gida ka raba, to za ta ƙara faɗaɗa maka abu. Yanzu akwai wani bawan Allah da ya zo har gida na, ya ce matarsa fa gida sama da ƙasa ne, ya ce ta zauna a sama zai kishiya ya sa a ƙafa. Aka yi haka da aka yi auren, sai ta ce wannan ma ba ta yarda ba kishiya, sai dai a fitar da ita. Sai an raba katanga, ba za a haɗa ƙofa ba ta shiga. Ya ce fa komai nasu daban, ɗakinta daban, kicin ɗinta daban, kaza daban, wai ƙofan ma to ni laifin ƙofa ki shigo ta ƙofa. Ai in kishiya ki ma ba ta shigo ta ƙofa ba, wani sai ya shigo. Za a yi ƙofa don mutum ɗaya ne? To wani lokaci maza su suke ba da damar abubuwa suke lalacewa, suke taɓarɓarewa. Da mazajen yau za su koma kamar mazajen jiya, da za a zauna lafiya. Ba wani mutum a ƙasar Hausa wanda ya shekara 50 ba na tsammanin za ka samu da ƙyar a cikin ɗari ƙila in zai yi ka samu wanda zai ce ya tashi ya ga gidansa a rabe. Za ka samu banɗaki a haɗe yake, kicin a haɗe yake, haka suke zaune lafiya. Wani lokaci za ka samu hatta falo na gida gaba ɗaya ɓaya ɗaya ne, a nan mai gidan yake zama, a nan ‘ya’yan gidan, a nan kishiya, a nan kowa ma yake zama. Kuma wannan gidajen haka suka fitar da mu, suka fitar da ‘ya’ya masu albarka. Amma a yau duk wani gata da za ka yi kawara can ba kai wasa ba, wargaza gidajenka kake, wargaza iyalinka kake, wargaza ‘ya’yanka kake. Yara za su tashi suna ganin wa'incan daban, wa'incan daban. Ko da an ɗauka cewa ma adalci, in ka haɗa matanka a gida sai ka fi kwatanta adalci. Duk abin da za ka shigo da waccan, ka shigo da waccan a gani, a fili. To amma wani lokaci hatta su maza suna raba gidajen ne don mugunta, na wani ba wai don ya wadata ba ce, mugunta ce don ya ce ya yi tafiya ya je wancan gidan ya ɓuya, ba a san yana nan ba. Wannan zalunci ne, wannan mugunta ce. Ka ɗauka matanka duka matanka ne kana son su, ka aure su, ka zama jajirtaccen namiji, ka yi abin da kake iyawa, Allah Maɗaukakin Sarki ya riƙa maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a fili, an ji ya fi son Aisha, amma duk ranar da Aisha ta yi ba daidai ba tana ganin ba daidai ba. Aisha ta fasa wa Ummu Salama kwano, annabi ya ce ko labari ba za ta ji ba, sannan tana a zo maganar mai da sawu yawun baki ko kai haƙuri, ɗauki kwano a biya ta. Soyayyar ba ta hana in ta yi ba daidai ba a hukunta ta. wannan shine daidai da ita da sauran matan suka yi mata ba daidai ba da ya tashi hukunci gaba daya musu gaba daya musu ya daina shiga gidan ya daina kula su sai da wata daya har aikin tana ci to wannan shine mazantaka wannan shine jaruntaka da aka iyaye mata su Allah ya yi su da rauni in ka ba su dama ta daya sai sun nemi ta biyo in ka ba su ta biyo sai sun nemi ta uku ba ta ne a kuntata musu ba amma dai a tsaya a jajirce musu a mayar musu da hankali wallahi in ba kai wasa ba za ka sha mamaki a irin wannan zamani maza suna lalata gidajensu ba su sani ba suna raba kan iyalansu ba su sani ba suna raba kan ƴaƴansu ba su sani ba za ka mutu ka bar gaba a madadin ka bar ƴaƴan da za su yi maka addu'a za ka mutu ka bar maƙiya a madadin ka bar masoyan juna ɗaya daga ciki ɗaya amma kai ubansu ka kunna musu gaba baka sani ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya danka maka amanarsu kai ne jagoransu kuma kai ne wanda zai yi tambaya dangane da dukkanin al'amuransu da haka wancan baiwa Allah muna ba ta haƙuri sannan muna mata addu'a Allah ya dawo da ita ina tsammani ba tabbas nake da shi ba na Allah kila ba ta da lafiya dan abin ya wuce gona da iri kawai dan za a yi kiji yake ban tare ki tafi amma da lokaci akwai raini ba wuce yake wargi ma waje ya samu kila ta san mijin yana son ta ne zai gigi ce da haka dole sai ya nemo ta ko kuma rashin ta zai iya dakatar da bikin to ba a san namiji da wannan ba kai mai gida a yi biki kuma a ci gaba da neman ta wannan gaskiya ne wani dattijo irin dattawanmu na da ake bani labarinsa ƴaƴansa suna karatun boko amma a ƙa'idarsa shi yake wa ƴaƴansa miji duk abin da kike da shi na wayewa da menene baki sai kike ga mijin da kike so ba sai dai ki kawo a matsayin shawara gida ya bincika in ya ga ya dace ya baki duk matansa sun san haka kuma saboda datta ko shi ranar da za a daura auren ƴaƴansa baya zuwa yana da kanne su ne wakilansa tsohon alkali ne yarsa ta ƙarshe da zai aurar ta yi digiri ta yi komai aka ba ta miji ranar daurin aure yana zaune a kan irin kujerar nan ta dattawa ya kishingiɗe ya ɗau ƙafa ɗaya ya ɗora a kan ɗaya ƙannansa da ƴan uwa an tafi daura aure kawai yarinyar ta hau kuka ta zo ta samu babarta ita ba ta son wannan mijin kaza kaza ta ce ba za a ji mutuwar sarki a bakina ba na isa je ki wajen wanke kaga yana daga cikin karar matan da wani abu in ka biyo ta wajen uwarka za ta ce ba za ta iya ba je ka wajen wanke ita ce ba baka ta nema ma ceto don su matan da abin kunya ne ma ake ɗan kikin tafi neman masa ceto a wajen uwarka saboda tarbiya kaga ko ba komai ta nuna masa girman abokiyar zama da haka wannan yarinyar ta fita ta je ta samu kishiyar uwarta ta ce mata kinji gwaggwawarta ni ba na so a gaya ba ta ce ke a gidan nan ba mu taɓa jin wannan maganar ba ya ce za a ɗaurin aure a ce masa a'a ba a taɓa ba amma in kin da za ki iya yana sama zai ki gaya ba yarinya ta taho da rawar ƙafarta ta zo ta samu alƙali a kwance tana kuka tana shesheta ya tashi ya zauna ya ce me ya faru ta ce baba me ya faru ba na so kan ta ƙarasa ba kya so wallahi ta ce da ya sa ƙafa da yadda ce ta faɗo ta benin ta kare an tafi ɗaura ta ana ɗaura mata aure bai fata lokacin da ake gaya min wannan a lokacin shekarar ta 40 a gidan miji ba ta taɓa yaji ba mijin da kuma ranar da aka karya ta aka ɗaura mata aure da shi to a yau za ka samu iyaye su suke bin ƴaƴa ba ƴaƴan ne suke bin su ba me yasa iyayen yau wannan ƙarfin ya fita daga hannunsu ɗayan biyu ko uban da kwata-kwata ya watsar da tarbiyyar ƴaƴan bai san cinsu ba bai san shansu ba su za su ciyar da kansu su za su shayar da kansu ko da yake sai ya sa musu doka ba kuwa in dai za ka bar iyalanka su yi hidimar kansu ta yau da kullum hidimar da kai Allah ya tsora ma to baka isa ka zo ka ba su doka ba ba za su bi ba ka sauriyar da wannan damar da Allah ya baka na biyu za ka iya samu wanda shi kuma yana hidimar iyaye sama sai zama lutari saboda shi yaro da hankalinsa da hankalin mai ta kusan iri ɗaya ne za ka yi hidimar kai komai kuma abin da ya kamata ka tsawatar sai ka tsawatarwa raini kuma sai biyo baya sai a gayo ai baba ma dan an yi haka ba komai ba ne to iyayen da sun rike tawayiyar kudi kuma sun rike umarni su suke bada umarni kuma daga taskar su ake ci cin da ake daga aljihun su yasa umarnin su yake da tasiri domin duk wanda yake yabi umarnin su to zai gani a ƙwaryatuwar sa ba wai abinci za su hana shi ba amma sun san hanyar da za su bi su ladartar da shi ɗansu ne su suka haifa ba kowane lokaci duka yake controlin ɗin yaro ba amma matuƙar ka riƙe matsayinka na uba kai ka san halin ɗanka ka san yadda za ka ladartar da shi kai ka san halin matarka kai ka san yadda za ka ladartar da ita to wannan shine abin da ya kamata Allah madaukin sarki ya samu dace iyaye mata suna kwaikwayon waɗansu abubuwa daga wajen turawa ko daga wajen wayayyun mata fitsararru wayewar da babu addini a cikinta yanzu akwai wani lalataccen shiri da ake yi a wata tasha wai mata a yau billahi ladhi in aka ci gaba da wannan shirin to adadin zawarawan da yake a kasar Hausa zai karu kuma bincikenmu ya tabbatar wallahi da gayya aka kawo shi duk wanda yake mu'amala da wannan gidan cibin zai gaya maka shiri biyu suka fi ba muhimmanci shiri na farko wannan hip hop din zafafa goma shi kuma agenda ce ta alalata mana samari yan haddar qur'anin da suke su daina karatun bokon da ya dan rage mana wanda aka yi mana rata ya watsi yaran mu su koma fatsararru marasa kunya masu zazzabo da wando kasa alama ta yan neman maza wannan shi ne agenda duk mutumin da ya zama bako a wannan shirin kyautar da ake masa ta musamman ce to shiri na biyu na lalacewa sai wannan mata a yau da ba ta muka yi su matan da suke gudanar da shirin ba lalatattu ne amma muna haska musu su ba su san ma ajandar da aka shirya ba aiki ake da su ba su sani ba kaga mace ta zo ta saki kalmar da ba ladabi har ga Allah ya ma za a yi ake aiwa mace kaza to ya kike gayawa Allah da ya yi ta yanzu Allah kike wa gyara ko annabin da ya zo da shari'a su kike wa gyara mutanen da dukkaninsu in ka sa musu ahalari ba za su iya fassara maka shi ba amma za ka ji suna fatawa ai ko a addini ma addini bai ce kaza ba to wani addinin abin tambaya dai wani addinin kuma wani abu da har yau mutane ba sa ganewa Bahaushe ya yi hikimar zance yake duk wanda zai baka riga ka kalli ne tuyansa yanzu a ce bazawarar da take zaman aure ita za ta zo ta koyar da zaman aure in fitsari banza ne mata kaza ta yi man ko kuma rikakkiyar budurwar da bata samu mijin ba ballantana ma ta shiga ta san duniyar ita yanzu za ta zo ta koyar da aure ko kuma tsohuwar da bata san mutuncin kanta da kimar kanta ba kina tsohuwa ai shekara kaza ai shekara kaza ki fito TV da jambaki da jagira wai kina yi wakkani wai ki zaki koyar da zaman aure a ba dai irin wannan ba to amma wani irin zaman aure zaki koyar shine abin tambaya ko shakka babu akwai matan da suka cancanta su koyar da zaman aure suna nan a gidaje dattawa wanda suka gajiya suka ga yau matan da zaka ji an ce shekarar ta 40 a gidan miji bata taba yaji ba shekarar ta 50 kuma har yanzu wallahi akwai su wallahi ko sa TV ba a yi ba wata bayo Allah ta kira ni take yau shekarar mu 58 da miji na ya 11 muka haifa malam amma shi da sun mutu biyar suka rage mana yanzu ma ɗaya ke cikin biyar ɗin su ta mutu akan rabon gadon da take mun tambaya to kaga irin waɗannan sai kamata a kawo su ga rayuwa aure shekara 58 kaga kaddara a shekara 10 aka yi mata aure yanzu ake tana da shekara 68 ai kaga wannan ta morije aure kuma tana da abun faɗa a aure sannan wacce za ta karantar da aure a ƙasar Hausa ya kamata ta san al'adar Bahaushe ba wata al'umma da za ta saki al'adar ta kama ta wani kuma ka ce rayuwar ta za ta yi kyau al'ada aba ce mai matukar muhimmanci in ba ta fi saro da addini ba babu ta wanda ta fi ta wani hatta al'adar Larabawa ba ta fi ta Hausawa ba in dai tsantsagoran al'ada ce saboda kowace al'umma Allah ya san ta ya aje mata al'adar ta kuma kimar ka tana cikin al'adar ka ba yadda za ka yi kai kima ka saki al'adar ka ka tafi kwaikwayo wallahi ba za ka yi kima ba za ka yi daraja ba saboda abin bai dace da kai ba yanzu yana daga cikin hanyoyin da muke ta tsiban cututtuka ai abin cututtukan mu muka sake muka tafi na wasu su abincin zai dace da su a garin su shi aka shayar da su da shi aka haife su amma mutum da muka saki namu gari ta santar ba tete gari ba ƙarya bane al'ada ba ƙarya bane, yanki da yanayin duniya ba ƙarya bane. Mutanen Makka da suka yi hijira suka bar Makka suka koma Madina, cututtuka suka rinka yi. Ai canjin yanayi ba ƙarya bane, abincin wani gubar wani. To ballantana kuma al'ada, ga yadda wani yake ɗaukar suke tarbiyyar ƴaƴansu, ga yadda suke kaza, ga yadda suke kaza, wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Dole ne in za ka ɗora al'ummarka akan turba sai ka tuna mata jiya, domin a rayuwar iyayenta da kakanninta ta yi nasara, kuma ba yadda za a yi rayuwarta ta sake yin daidai ta sake nasara sai ta koma turban jiya. Imamu Malik yake la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha, ƙarshen al'umma baya gyaruwa sai da abin da farkon ta yi gyaru da shi. Ya al'adar malam Bahaushe yake, ya yake wajen tarbiya, ya yake wajen zumunci, ya yake wajen zaman kishiya da kishiya, ya yake wajen zaman makoci da makoci, ya yake wajen zaman wa da ƙani. To in Hausawa suka koma asalinsu sai al'amuransu su gyaru. Duk wanda kaga al'amuransa sun taɓarɓare ya bar gida, kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace, Allah madaukin sarki ya gyara mana. Kamar yadda na faɗa insha Allah daga yau za mu hutu, sai Allah madaukin sarki ya kai mu bayan azumin watan Ramadan. Da fatan Allah madaukin sarki ya sa za mu riski wannan lokaci mai albarka da rai da lafiya. Allah madaukin sarki ka ba mu ikon amfanuwa da wannan lokaci, ka sanya mu cikin bayinka da za su yi ma bauta a wannan lokaci, kuma ka karɓa mana ya Ubangiji dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata. Ubangiji ka sada mu da shi ya Ubangiji, dukkan wani hau da bala'i Allah ka raba mu da shi. Marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ka alkinta mana. Allah madaukakin sarki ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa, Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa, Allah ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa. Yan kasuwan mu ku ji tsoron Allah, lokutan ibada ba kamata su zama lokutan matsantawa al'umma ba. Kamar yadda na faɗa zan nana ta, abokan zaman mu waɗanda ba musulmi ba za ka sha mamaki in lokutan addinin ya yi sai su sauƙaƙa wa mutane, kuma har mu sau da dama muna cin arzikin wannan sauƙin da suke. Amma mu abin mamaki, lokutan ibadan mu sai zama kamar lokutan mugunta, sai mu kuntata wa kanmu mu tsawwala farashi ya hauhawa. Wancan addini da waɗancan suke yi fa addini ne na zagin Allah, na cewa yana da tsa, amma duk da haka sun yarda su sauƙaƙa ɗin don a zagi Allah. Amma kai ka addinin ka addini ne na kaɗaita Allah, na yi masa bauta, na karatun Ƙur'ani sallar dare, kuka da karatu da komawa ga Allah, amma ba ka yadda ka sa gudunmawarka wajen ai wannan ba. Da yawan mawadatanmu sun yadda su tsawwala wa mutane su ci ƙazamar riba mara kyau, su zo suna raban gero da shinkafa da sukari. Me amfanin geron da kai ka raba da shinkafar da ka raba bayan ka cinci mutane, bayan ka tsawwala musu? Kar ka raba gero ga kowa amma kar ka tashi farashi, wallahi wannan ya fi mana alheri. Kamar yadda da yawan ma'aikatan gwamnati ne sun yadda su fato kuɗin gwamnati su zo su yi sadaka, ba a buƙatar sadaka ba dole ba ce, ka bar wa mutane kuɗinsu su rayu ba sai kai musu sadaka ba, ka riƙe sadakarka amma ka bar su rayu cikin sauƙin rayuwa. Muna kira ga hukumominmu, musamman hukuma ta tarayya da hukumomi na jihohinmu, tsadan man fetur abu ne wanda ya shafi komai da komai. In man fetur ya yi sauƙi, abubuwa suna sauƙi. Yanzu duk abin da ka taɓa na rayuwa ya yi tsada, hujjar waɗanda suke wannan shi ne man fetur ya yi tsada. Ya kamata gwamnoninmu masu albarka su kirawo 'yan kasuwan mai, su bibiyi sawun me yake faruwa, a tattauna a ji ina ne za a sauƙaƙa wa al'umma. Wata baiwa Allah, bayan na yi wannan bayanin irinsa a ƙofar wambai, ta kira ni, mijinta ɗan kasuwar mai ne, ta ce ta kunna masa ya ji. Wai ta yake ce mata gaskiya ne abin da malam ya faɗa, gaskiya ne, amma da me kike cin kaza, da me kike kaza, da me kike kaza? Ta ce wallahi malam in ya zauna ya rinka danna calculator sai ka ji ya ce ribar kaza za ta fita, ribar kaza za ta fita. Kuma man ba babu ba ne, sun tabbatar akwai, akwai, amma sun riƙe sun ɓoye, su ma sun samu damar su. Har tura mutane suke umara fa a je a taya su a yi ta kaza, wai don mu shiga wahala su samu kuɗi su ji daɗi. To in ka samu kuɗin sai ne, in ka ji daɗin na kwana nawa ne, ni na tabbatar in ka wuce shekara 50 baka isa ka sa nama a gaba kai masa cin da kake so ba baka isa ka sa sukari a gaba kai masa shan da kake so ba baka isa ka sa madara a gaban ka kaci ka sha ta yadda kake so ba tara kake tana duba bakin zakari kila ma kana tara kudin amma duk waɗannan abubuwan da na faɗa baka isa kaci su ba to in ba za ka ci wannan ba me amfanin kudin da ka amma amfanin da za ka yi da su kawai tara hisabi kake baka sani ba kana tara wa yaran da za su biyo baya in suka ga dama su ci kudin su ce giwa ta faɗi ko suna ce ko addu'a ba za su yi ma ba kana nan kana ta zulamar ka tara musu kudi su ko suna ta lamba biyar mai tsaron gida jira suke ka tafi su ba Allah ya tarjiwa a ce a sha nama don kana da hankali ne amfanin wannan rufin asiri shine mutum ba kudi na yake halayya yake haram ba da haka yan uwa dan Allah mu tausaya wa kanmu da kanmu mu kuma talakawa mu yi haƙuri mu daure mu daina la'ance-la'ance da zage-zage mu ce musu fatan alkhairi daga cikin mu suke inda rabon shirya sai kaga Allah madaukakin sarki ya shirya su sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa musu tausayi sun dawo cikin hayyacin su domin duk mutumin da yake cikin irin wannan yanayi to wallahi ba a cikin hayyacin sa yake ba kuma bai yi wa kansa da kansa alkhairi da kyakkyawar tanadi ba da haka ya ɗan uwa masu albarka mu tafi da zuciya mai kyau ta yafiya da fatan alkhairi ga kowa Allah madaukakin sarki ya sa mu ga Ramadana lami lafiya kuncin rayuwar da muke fama da shi Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana Allah madaukakin sarki ya yi mana dukkanin wata damuwa da dukkanin abin da ya fi ƙarfin mu Allah madaukakin sarki ka iya mana da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.